Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Fada shugaban kasa Amurka ta White House ta ce an shaida wa shugaba Donald Trump game da gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi da ya fada tekun kasar Japan jiya Asabar da Asuba. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap ya ruwaito cewa Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami ne jiya da Asuba daga wani yanki da ke arewacin babban birnin kasar Pyongyang. Takaitacciyar sanarwar da ofishin sakataren watsa labarai na White House ya fitar ta ce kawai shugaba Trump yana sane da gwajin. Sai dai shugaba Donald Trump nan da nan ya maida martani ta hanyar Twitter cewa Koriya ta Arewa ta nuna wa China reni tare kuma da nuna wa shugaban kasar da ke da matukar kima rashin mutunci da wannan gwajin ko da yake gwajin bai yi nasara ba yau ba kyau. Papa Roma Francis ya isa kasar Misira jiya Juma'a a ziyararsa ta farko ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro inda jami'an tsaro suka yi layi kan tituna mabiya kuma suna ta ƙoƙarin ganin sa. Ya kai ziyarar ne a daidai lokacin da Krista Kopdawa, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin addinin tsiraru da suka fi dadewa kasar ta wato gabas ta tsakiya, suke ƙara fuskantar kuncin rayuwa a farkon wannan watan aka kashe sama da mutane 40 a waɗansu hare-hare da aka kai majami'u uku da ƙungiyar IS ta ɗauki alhaki. Akwai akalla Krista Kopdawa miliyan 10 a Misira daga cikin miliyan 90 al'ummar ƙasar, sai dai adadin Krista da ke gabas ta tsakiya yana raguwa. A Siriya da Iraki mayakan IS sun kori Krista da dama a cikin shekarun nan. Krista a ƙasar Misira sun ce ana nuna masu wariya ta fannin tattalin arziki da kuma harkokin siyasa.
هو في امور كتير وفي حقوق ضايعة منهم ما لهمش مراكز كويسه في الدوله في بعض المصالح الحكوميه اوراقه مش بتمشي بسرعه بتلاقي معطلات
yace ana take galibin yancin mu ba mu rike mukaman makamai wato ba mu rike muhimman makamai mukamai a Misira kuma hukumomi suna nuna mana wariya muna matukar fuskanta kalubale da dama da kuma barazana. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa jiya Juma'a cewa Washington ba za ta janye yiwuwar ɗaukar matakin soja ba wajen maida martani kan duk wani cin zali da Koriya ta Arewa za ta yi nan gaba da zai ƙara maida ƙasar saniyar ware. Tillerson ya shaida wani zaman da kusoshin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi dangane da batun ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa cewa kamar yadda muka faɗa a lokutan baya, za a ci gaba da barin dukkan matakan da za a iya ɗauka a kan tebur. Tillerson ya ce za a fara wani sabon kamfen matsa lamba a kuma ɗauki matakai masu tsanani kan Koriya ta Arewa, sai dai ya jaddada cewa babu niyyar sauya gwamnatin ƙasar. Ya kuma ƙara da cewa ba za a tattauna da Koriya ta Arewa ba sai ta ɗauki matakin warware ayyukanta na nukiliya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar ƙwararru da ke taro a shirkwata hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara amfani da maganin rigakafin cutar Ebola da yake matsayin gwaji a halin yanzu idan aka sake samun ɓarkewar cutar nan gaba. Ƙungiyar ƙwararrun da ake kira SEG a takaice ta kuma shawarci yin allurar rigakafi domin maganin cutar shan inna da kwalara da kuma makogwaro. Sai dai shugaban kungiyar SEG wanda kuma shine babban mai ba hukumar lafiya ta duniya shawarwari kan harkokin lafiya Alejandro Crasvito ya ce ba a samu lasisin amfani da maganin rigakafin batukuna sabili da haka tilas ne a kiyaye sharuɗan amfani da shi da suka hada da samun izinin wanda zai iya yake bukata a masa wannan rigakafi. Yace wannan yana nufin cewa sai mutane sun sa hannu cewa sun amince a yi musu wannan rigakafi wannan zai taimaka ko da ana iya samun bacin rana. Clavito ya shaida murya Amurka cewa wannan allurar rigakafin za ta sauya lamura domin irin tasirinta musamman ma kan cutar Ebola. Hukumar tsaron ƙasa ta daina wani tsarin bincike mai sarkakiya tunda aka fallasa tsarin satar bayanai ba tare da izini ba da ke da cibiyar ke a shekara ta 2013 a nan Amurka. Jami'ai sun ce cibiyar ta sanar da cewa yanzu haka ta daina tattara bayanan email da sakonnin waya da suka ambaci 'yan kasashen ƙetare da take sawa ido.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da shirinmu na gaba.
Sauraro barkanmu da haduwa wani sabon shirin na abari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
jakadiya ta waka mai tafi da sakona jakadiya ta awakyo ya asa da sakona 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 jakadiya ta awaka mai tafi da sakona jakadiya ta awaki ya asa da sakona jakadiya ta awaka mai tafi da sakona jakadiya ta awaki ya aika sakona
jakadiya ta awaka mai tafi da sakona jakadiya ta awaki ya aika sakona
sarki Allah mai tasarrufin komai sarkin da ke wai wa bai kuma yayi mai mai bai wani fasaha ana ambaliya tana ammai Allah ya rika mini in jakar ta jani maulana tarbiyantarra al'umma da babu karkarwa balaraban ba awa hashin mu dan kurishawa da ashabu wa ali baiti saban juna
jakadiya ta awaka mai tafi da sakona jakadiya ta abaju ya a aika sakona
anya ta karta kwana fage isar da sa zambar wasiya a gun yaya da jikoki na lanar da kunka a zo duniya ku dauki sakona sakon hikaya har sashe cikin tunani ajja sakona jakadiyar ga hanya ce ta aika sakona garin da za ta abana zuwa da gangar jiki na tana shiga har kokon zuciya da sakona
jakadiya ta awaka mai tafi da sakona.
To mai sauraro sai in ce mallam irakan wannan karo fa ya mun batan dabo
na laluba
nace to kar fa a yi ta shirin namu wai a bari ya huce kuma rabon wani ya zo ya shiga saboda haka nace to ni kan zan ci gaba sai dai amma kuma ina muku albishirin cewa akwai tsarabar wani bawan Allah abokin aikin mu ne wanda ya garzayo nan Amurka tun daga tarayyar Najeriya to zan fara da sakon gaishe kamar yadda aka saba a cikin shirin na Abari ya huce wanda kuma zan faro ne da majalisar Abari ya huce ta shafin Facebook to amma kafin sannan zan mika sakon ta'aziyar mu gaba daya a madadin sashin Hausa da ni kaina zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki na Rabi'u Muhammad wanda aka fi sani da labaran dan buruku wanda yake a Kaduna a tarayyar Najeriya wanda Allah ya yi wa rasuwa muna fatan Allah Ubangiji ya gafarta masa ya sa ya huta mu kuma in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani haka kuma zan mika sakon ta'aziyya na rasuwar Alhaji Sulaiman Abdullahi wanda aka fi sani da Alhaji Baladogo wanda yake zauna a Balangu Road a Badarawa a Kaduna dide a tarayyar ta Najeriya ya rasu bayan doguwar jinya ya bar ƴaƴa tara da jikoki da dama muna fatan shi ma Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta to yanzu kuma zan koma ga sakon gaishe wanda muka saba gaisuwar fatan alheri zuwa ga Hamisu S Aliyu sai kuma Yahaya Aminu Liman Zangiru sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Murtala Bala Harka da kuma baban gida Yusuf Husaini na fada sai Muhammad Abubakar Bakura da Ahmad Daudu sai gaisuwar sakon fatan alheri ga Bello Muhammad Gamawa da Salisu Nafiu gaisuwar fatan alheri zuwa ga Awwal Hadi da kuma Yusuf Cicila sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga wanda ake lakabi da dan siyasa sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Sadiya Usman da kuma Halima Adamu sai Isma Tu Ahmad sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad Sani Abdullahi Muhammad Ibrahim da kuma Muhammad Sunusi sai Dahiru Salisu gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga Rajaram Raj Kumar da Balkisa Kissa sai Siraja Usman daga Jamhuriyar Niger sai Isa Umar Kadan Dani da kuma Musa Sa'ad sai Jamilu Hannafi gaisuwar fatan alheri zuwa ga General Baba Sabana Afkat Yola da Sadiq Abubakar sai kuma Yusuf Ezi da Abubakar Murtala Danja ko kuma Danja Allah ya sa na faɗa daidai sai Muhammad Bello da kuma Anas Adamu Anas sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Isiyaka Abdul Wahab da Fatima Hamza gaisuwar fatan alheri zuwa ga Yusha Utela Kajiji da Ali Ismaila sai Sani Taku Damfa sai kuma gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce din zuwa ga Bakafawa Katami Bola Oro Allah ya sa na faɗa daidai sai Babangida Suleiman Zigau sai Aliyu bin Abi Talib da kuma Ibrahim Bello sai Sama'ila Ahmad da Bawa Abdullahi Loko da kuma Anas Zayyanu daga ƙarshe muna mika sakon gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Abdullahi Jigunu dake Badarawa a Kaduna sai kuma Zaharuddin Zubairu Mai Gatari sai Muhammad Sunusa Adam tare da Musa Alhassan Kalla dake Badarawa shi ma a Kaduna sai Bala Umar Adam da Sharif Sama'ila sai Muhammad B Salihu da kuma Sallau Kafi sai rufe da Aliyu A Aliyu da Sulaiman Sani dan kasa da Adamu Ahmad sai kuma Muhammad Musa
ba kalmar su ke da wuyan da fadiwa hakikar su ke da wuyan da rabewa kalmar su na da wuyan rabewa alam nazarin su mai rudan na gwagwarwa alam harkar su ta kasani kikar so ke da wuyan rabewa kan kuran kalmar so ke da wuyan fadiwa hakikar so ke da wuyan rabewa Allahu ka zamma na gani idajina Allahu ka zamma na zabi a gona zaban da kamar sa a Ubangijina
di yanda ka so bani da za a buso na
har da so ta ka san mu asan mu ala muji an so ji ra ce ta bi ga ala
ci na makaho ba ka iya rabewa mace da ciki Allah ne ke rabewa sakar zuci Allah ne ke sanewa halayyar dan adam ba a iyawa
kalmar so na da wuyan rabewa ala nazarin so mai rudan na gwagwarewa ala
harshen baki da shi ake farawa dalaban nan da su ake harbawa su hada su ba da sautukan isarwa da sigar nan gobe suke sauyawa
har kan so da ka san mu asan mu ala muji an so ji ra ce ta biga ala
hannun karba da shi ake kwacewa idan duba da shi ake irisewa
to kamar yadda muka ce a cikin shirin na abari ya huce na ce zan yi muku tsaraba ko kuma na muku tsarabar wani bawan Allah wanda yanzu haka muna tare da shi domin mu ji shin da ya baro Najeriya ya zo Amurka ya ya ganta wannan bawan Allah yana daga cikin wakilan mu a Abuja wanda kuma waka bakin mai ita dai ta fi dadi kamar yadda Hausa yake cewa assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
to mala hasan mai na kaina barka da warhaka
aje sun barka da wannan lokaci
to yayi daidai kana nan kana shan amurka
gaskiya kam
to sai dai gashi kuma tazarar da ke tsakanin mu sai a hankali dole sai ta waya ka san amurka da girman wannan malam
gaskiya ne amma ina fatan samun lokacin ishe ku kafin da wuce in Allah ya yarda
gaskiya ya kamata ka eh saboda zaka ga wata jahar sai ka ji an ce maka hika kon uku
ai wato amurka ne ina karantawa kafin na zo amma da na zo din gaskiya wato gaba daya sai na ga abun ya bambanta ma da abun da ni ce ka tukawa
ai ko shi sa ma nace to sai na kira ka ai naji a kai to yanzu ne daga amurka din bari mu koma bayi da kai can Najeriya me ya fito da kai daga Najeriya zuwa Amurka
wato ainihin abin da ya fito da ni daga Najeriya zuwa nan Amurka ma'aikatar harkokin wajen Amurka US Department of State suna da wani shiri da suka tsayato yan jaridu daga sassa daban-daban na duniya a wannan karon an zabo yan jaridu ne daga kasashe kimanin 18 na duniya daban-daban daga kuma bangarori daban-daban wato kamar Brazil Bulgaria Colombia Georgia Germany, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Russia, Serbia, Tunisia, Sri Lanka, Ukraine, haɗaɗɗiyar dolar Larabawa, Vietnam, Serbia, da kuma Nigeria. To a nan aka zaɓi waɗannan 'yan jaridun. Ma'aikatar harkokin wajen Amerika ta kawo su wannan ƙasar ne domin a ba mu horo a kan sha'anin aikin jarida, sannan kuma mu yi rangadin wasu jihohi da garuruwa da kuma wasu jami'o'i da kuma ma'aikatu.
To a cikin wa'annan duk da kuka tattaho ɗin wa'annan ƙasashe da ka zayyano su, ku nawa ne 'yan Afirka ko 'yan Najeriya ko baƙaƙen fata?
Gaskiya Haji Usman ni kaɗai ne baƙin fata a cikin wannan tawagar.
Kai! Kai da
kuma kware da gaskiya makuwa.
To
idan kuma kana maganar Afrika ne to akwai Meha al-Meha daga kasar Tunisia wacce Balarabiya ce amma je daga yammacin Afrika gaskiya ni kada ne
wai to ya aka kai koyi wannan abu kamar ya huce ba wani ya dauke
to ai hadisin ba ni ne wa kaina ba
to ya aka
to gwamnatin Amerika ne suka zabo ni kuma suka kawon wannan wuri suka dan da sauran 'yan jaridun.
Kai dai kawai ka ji kira?
Ya, ana ji kira, na ga email.
To ka san ya aka yi aikinka ne bai bari ya huce ba, shi yasa ka ji kira. Ka biyo ta wani wuri ne kafin Amurka?
Eh, kwarai da gaske na shiga Jamus. Lokacin da na bar, ka san wato Allah ya yi wa gidata, me ake cin mai gidar rogo? Sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya. Lokacin da gwamnatin Amurka ta aiko min wannan gayyata, ka san airport ɗinmu na Abuja rufe yake. To kaga lokacin ina tsanan zuwa Kaduna ya kama ni kenan. Bana cikin ikon sa kuma sai Allah ya kaddara aka kammala aikin kafin lokacin tasowa ta. To daga filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe International Airport dake Abuja daga nan taso. To mun biyo jirgin Lufthansa ne daga nan Abuja kai tsaye muka sauka a Frankfurt na kasar Germany. So tafiya ne ba wato mai nisan gaske. Da muka zo ga Germany muka dan huta muka dan ci abinci ya kuma muka shiga jirgin United Air shi kuma ya kawo mu birnin Newark wato babban birnin jihar New Jersey da kenan Amurka to bayan mun gama shanin mu anan New Jersey sai kuma ƙara shiga jirgin American Airlines muka dunguma zuwa Raleigh Durham Airport to daga nan wannan wato course da kuma rangadi ya faro to mun soka anan anyway kafin ma mu ci gaba ya kamata in dan baka takaitaccen bayani dangane da shi wannan course da kuma rangadi din kasan a shekarar 1946 lokacin da aka gayyato yan jaridu daga kasashen duniya daban-daban domin su zo nan Amurka don ba da rahoto kan kaddamar da sabuwar majalisar ɗinkin duniya a wancan lokaci da aka yi da yan jaridun suka zo nan Amerika sai ba su takaita akan labaran majalisar ɗinkin duniyar kaɗai ba sai kuma suka dan maida hankali wurin bada rahotannin tattalin arziki hada-hadar kuɗaɗe da kuma al'adu so a shekarar 1968 sai ma'aikatar harkokin wajen Amerika ta kafa wata cibiya a nan birnin Washington wato a can birnin Washington DC inda kake kenan da kuma yanzu haka ake da wato take ginin National Press Building na san kasan din to kasan a shekarar 1999 ne aka haɗe hukumar watsa labarai ta Amurka wato USIA yawa da lokacin bana manta muna kanan yara ina communicating da su sukan aiko min wasu bayanai musamman abubuwan da suka shafi Amerika din har yanzu ina hararo wasu littattafai guda uku da a lokacin suka aiko min wato an outline of American history an outline of American government da kuma an outline of American policy gaskiya ina yaro kusan in ce kamar na haddace tsarin takardun ne ma idan har yanzu ina hararo abubuwa da dama dangane da manufofin gwamnatin Amerika da na karanta wancan lokacin ina makarantar secondary so da aka haɗa wannan hukuma da ma'aikatar harkokin waje sai aka soya mata suna zuwa Foreign Press Center ta zama kuma wani bangare na sashen kula da harkokin jama'a ita ke kula da yan jaridu na sashen waje da ke zuwa nan Amerika so da kamar mazu zuwa karkashin ta ne
yawwa tushen dai abin kenan
ahan a takaice kenan
da ka baro Najeriya shigar ka Turai me ya fara zuwa maka akai da ka fito daga jirgi kaga yanda Turai take misali
wato akwai wani abu guda da Turai ta birge ni sosai yadda ya kamata wuri ne da kowa yana shi a nan gaban sa ba karambani ba shi shigi kowa kullun yakan maida hankalinsa ne akan abubuwan da shi din yake yi ba wani dogon gaisuwa ba dogon taɗi ba wane ne hai
kenan kowa lafiya
yawwa to gaskiya wannan abin ya buge ni kwarai da gaske ba mai shiga harkar wani sai kenan na biyu kuma za ka gaskiya wato Turawa mutane ne masu girma mutane kwarai da gaske ba tare da bambancin launin fata addini ko wani la'akari na musamman ba
ba kamar yadda muke jin waiwai ba kenan
yawwa maganar gaskiya shine ni na tun daga Germany har zuwa Newark har zuwa Raleigh kuma a karkamanta lokacin da muka soka a Raleigh wato birnin jihar North Carolina a Carolina ta arewa mun je garuruwa da dama a wannan jihar inda muka karkare da a garin Durham daga nan kuma muka tafi Charlotte Douglas International Airport muka tafi nan jihar Texas wato yawancin abubuwan da nake na haɗu da shi da mutane a ƙasar nan wato abin gaskiya wani lokacin ma yakan ɗore min kai sosai yadda ya kamata
kamar me
za ga mutum kaga kamar lokacin da muke can jihar North Carolina mun yi ziyara a wurare daban-daban da garuruwa daban-daban mun je mun yi course a jami'ar North Carolina a jami'ar aiki da wato bangaren koyon aikin jarida za ga mutum farfesa ne babban malamin boko sosai yadda ya kamata amma yanda yake ma'amala da mu a matsayin mu na ɗalibai abin zai baka mamaki kwarai da gaske sannan kuma su mutane ne waɗanda suke son yin komai yadda ya kamata misali duk abin da kuka yi sai sun ce ka tambaye mu
kana da tambaya ne
kana da makarin bayani
ka san su sun ce ƙauyanci ne ma wai in baka yi tambaya ba su ai ba tura nan musamman wuraren Amurka nan gani suke ai ma ka tambaya kai kawai ka mai ƙauyanci in baka san ba kawai ka tambaya
kwarai da gaskiya ne wannan to kaga a can North Carolina muka soka da farko mun an nuna mana gari mun yi city tour da aka dauke mu a cikin wata bus ta Lemkira limousine aka zagaya da mu safa daban-daban wuraren tarihi na garin. Kuma daga nan an kai mu bangaren Department of Commerce. Daga nan mun je Research Triangle. Mun je kuma hukumar bincike kan bunƙasa aikin gona. Sannan kuma mun je Jami'ar North Carolina State.
Dake can ta jihar kenan.
Yawwa exactly. Dake Chatham. To wani abu da ya fage ni a wannan ziyara da muka yi zuwa Jami'ar Hajji Usman. Mun je mun samu horo na musamman a sashen koyon aikin jarida na wannan jami'a. To bayan da muka kammala samun wannan horo sun kai mu bangarori daban-daban na jami'ar. Inda aka mutun gaskiya suna da yawa amma dai wato muhimmai da zan iya duka su muhimmai ne. Abin da zan iya gama nan shine kan akwai Freedom System Center. Dake cikin jami'a. Inda suke hada kai da kamfanonin kwamfutoci. Suke samar da wasu sassa na kwamfutoci. Misali yanzu idan kamfanin kwamfuta suna son samar musu da wani bangare na kwamfuta din. Hada kai da wannan sashi na jami'ar. To daliban sukan yi bincike mai zurfi. Inda za a binciko wani abu kuma sai a sarrafa shi da yawa. Wanda kuma kan samar wa jami'ar kuma zaben shi. Sannan babban abin da ya burge ni anan shine a wannan jami'ar akwai Entrepreneurship Initiative Department. Wato wannan wani bangare ne da ba sa la'akari da me kake karantawa a jami'ar. Kuma me kake karantawa? Kamar ga waɗanda suke karatun jami'o'i a Najeriya akwai abin da lokacin da muke jami'a ke kiransa GST. Kana karatu a wani bangare kuma za ka ɗauki wani course a wani bangaren da ya shafi abin da kake karantawa
din ba. Na irin aro din nan.
Yawwa a wannan bangaren ka zaji Usman abin zai baka mamaki
ko to Malam Hassan wannan hira ta kwararo dadi amma ka san shirin na abari ya huce lokaci ba zai bar mu duka ba to amma dai mako mai zuwa Allah ya zama da sa daga inda muka tsaya ko kuwa
wannan gari na Usman
to sai mu ce a huta gajiya ayi bacci lafiya
to yana gode kware da gaske
to yanzu kan duka a madadin shi babban jagoran shirin Ibrahim Alfa Ahmad da ya batan dabo yau ko kuma in ce ya bari ta huce rabon Hassan Maina kai ne ya shiga to sai mu ce sai wani mako in Allah ya so zamu sake juyawa da wani sabon shirin yanzu kan a madadin bakon namu sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Levis Christian Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
tushen demokradiya ko dole ku fito zabe domin ko shine ginshikin demokradiya fito ka zabi gwaninka domin ko kama da wani baya wani idan kuma kai sake to ai maka sakiyar da baruwa a sawarin shirin zabe ko nadi dake kwance muku zare da abawa akan batun zaben kasashen duniya daban-daban shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad
madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya